Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 10 ga watan Satumbar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labaran duniya.
To baballe shugaban Amurka Donald Trump na sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ga iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020. Amma kuma da gangan bai fada wa Amurka gaskiya ba akan irin barnar da cutar za ta yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba. Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun yi kira ga gwamnatin Trump da gudanar da bincike akan sakawa malugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny guba kana ta ɗora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. A jiya Laraba kuma wata kotun Istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar ɗaukar labaran hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya.
Kanin labaran duniyar kenan. Kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta Najeriya ta yi barazana ɗaukan mataki sabili da nuna halin kowon kula da gwamnati ke yi wa ilimi, dalilin da yasa yake taɓarɓarewa. To kome iyayen ɗaliban suke cewa
ina goyon bayan su suje su nemo haƙƙin ɗiyanmu kuma su gaya ma waɗannan mutane su zazzaga su gani harkar ilimi a Najeriya ta mutu.
Hukumar kula da rayuwar dabbobi ta Majalisar Ɗinkin Duniya da masu kare haƙƙin dabbobi na Afirka sun nuna damuwa kan yadda jakuna ke matuƙar raguwa a duniya.
A yankuna na talaka marasa galihu na duniya, to mutum kusan miliyan 800 rayuwarsu ya dogara ne ga waɗannan. To lokacin da aka ce waɗannan jakuna sun kare, to kaga kusan mutum miliyan 800 a duniya zai iya shafar rayuwarsu.
Sannan kuma Alheri Grace Abdi za ta shigo da shirin domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yana sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020, amma kuma da gangan bai fada wa Amurka gaskiya ba akan irin ɓargar da cutar za ta iya yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba. A cewar wani sabon littafi da wani ɗan jarida Bob Woodward ya rubuta, Trump ya takaita barazanar cutar a bainar jama'a. Bayan kwanaki 10 ya kira Woodward ya faɗa masa cewa ya yi tsammanin lamarin ya fi hakan ban tsoro. Trump da
salamu alaikum
jama'a cewa cutar za ta kawo cikin ɗan lokaci kana ba ta da bambancin da murar da aka saba gani a duk shekara. Ya haƙiƙance gwamnatin Amurka za ta shawo kan cutar. Da yake gangamin yaƙin neman zaɓe a jihar Michigan da ke tsakiya maso yammacin Amurka da ake kwatantawa da filin daga, Biden ya caccaki yadda Trump ya tinkari yaƙi da cutar wacce ta kashe kusan Amurkawa 190,000 ta kuma kama sama da mutum miliyan 6,300,000. Waɗannan alƙaluman biyu su ne mafi girma a faɗin duniya. Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawan Rasha Alexei Navalny guba kana ta ɗora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. Kafin sa masa guba a watan da ya gabata, shugaban 'yan adawan Rasha Alexei Navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin Rasha take aikatawa a birnin Tomsk na Siberia. An afka masa ne yayin da yake komawa Moscow kana daga bisani aka kai shi Jamus. Kremlin ta musanta hannu a cikin wannan batu kana ta yi fatali da duk wani zarge da ake mata na aikata laifi. Shugaba Donald Trump ya ba da martaninsa akan sakawa Navalny guba ne a makon da ya gabata, yana mai cewa
we haven't had any proof yet but I will take a look. It is interesting that everybody's always mentioning Russia.
Yanzu babu da wata shaida, amma dai zan duba batun. Kowa yana ambatar ƙasar Rasha, kuma ni ban damu don an ambaci Rasha ba, amma ni ina ganin yanzu China ce ƙasar da ya kamata a riƙa maganar ta fiye da Rasha saboda abubuwa da China ke yi sun fi muni. A jiya Laraba wata kotun Istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar ɗaukar labarai a hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya, amma kuma aka bada umarnin sake su yayin da ake jiran ɗaukaka ƙararsu. 'Yan jaridan guda 6 za su fuskanci ɗaurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattara bayanan sirrin Turkiya. Shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leƙen asirin Turkiya a ƙasar Libya a cikin watan Fabrairu. An dai wanke su daga zargin da ake musu akan sirrin ƙasa, amma kuma kotun ta ɗaure Aidin Teza da Farhat Selek da kuma Murat Agiral da suke aiki da jaridar Yeni ya san mai ra'ayin Kurdawa shekaru 4 da watanni 8 a gidan yari akan zargin take dokar hukumar leƙen asirin ƙasa.
Babu Yakub Makeri nan ba da jima ba zai kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da ɗalibai har ma da iyayen yara a Najeriya ke fatan sake buɗe makarantu don ci gaba da karatu, ƙungiyar malaman kwalejojin ilimi ta ƙasar tana ƙalubalantar gwamnatin tarayya tare da barazanar ɗaukar mataki akan abin da ta bayyana a matsayin nuna halin kowane kula da gwamnati ke yi wa ilimi, dalilin da ya sa yake taɓarɓarewa. Kungiyar ta furta haka ne a wani taron da ta gudanar a jihar Sokoto, sai dai wasu iyayen ɗaliban sun yi kira da gwamnati da kuma malamai su zauna domin yin sulhu. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana.
Ga alamu dai kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta Najeriya ta zada takobi ne domin tunkarar gwamnatin tarayyar Najeriya domin a biya mata bukatunta, waɗanda ta ce bukatu ne masu zumar gani an inganta ilimi a Najeriya. Shugaban kungiyar ta ƙasa reshen kwalejin ilimi ta Shehu Shagari da ke Sokoto, Muhammad Mansur Ibrahim, ya ce gabaki ɗaya gwamnati ta nuna ba ta da bukata da cigaban ilimi, shine yasa ba ta kulawa da shi yadda ya kamata.
Tallafi da ake ba jami'o'i na need assessment wanda an izo makarantun din kwalejin ilimin muka gaba ɗaya an yi, gwamnatin tarayya ta bada approval na biliyan 15 ga dukkan makarantun din kwalejin ilimi da kuma na fasaha da kere-kere wato polytechnics. Amma abin bakin ciki tun shekara ta 2018 da aka bada wannan abin, wani ya koma ya zauna bisa ga file da ya rasa abin da aka yi, wanda yake ciki ne za a gyara makarantun ne, ciki ne za a tura mutane su yi karatu, a koma ta ba su training, ciki ne za a gyara ma ɗalibai wurin kwanan su. Halin da nake magana da kai, banda asusun tallafi na tech fund da ke wa makarantun ilimin muka ayyuka, wallahi babu wani abin da gwamnatin tarayya ko ta jaha ke.
Ya ce so da yawa aka yi rubuce-rubuce na bukatun kawo dauki wajen gyara ilimi, amma gwamnati sai ta yi biris da waɗannan bukatun ba tare da ta nuna sha'awa ga amsa su ba, kuma ko da ta yi alkawali ba ta cikawa.
A gwamnatocin jiha da na tarayya ba su gano manuhohin abin da kungiyoyi ke yi, abin da yaren da suka iya ganowa yare na ai tashi hankali a ruwa makarantun. Kana ganin jami'o'i, matsalolin da dukkan jami'o'i na waɗi. Mallaman jami'o'i suna na kwalejin ilimin kake waɗi, suna na kwalejin makarantun nan fasaha da kere-kere ke waɗi. Ba wai sabon abu ne ake so ba. A'a, abubuwan da aka tayare da su tun shekara ta 2009 da aka yi waɗannan agreement, aka yi waɗannan yarjejeniya, gwamnati ta ce za ta yi su har ilayo. Abin ya zama babu arɗo, babu uban shirkau, kaga za ta ɗauki ɗaki.
Da yake iyayen yara na hankoron ganin 'ya'yansu sun koma makaranta domin ci gaba da karatu, na tambayi wasu daga cikin iyayen akan yadda wannan tauna tsakuwa da kungiyar ta yi ya zo musu.
Ni malam labaran gidadawa, su malamai yana da kyau su za su yi nazari game da alba, an ce musu a'a ba su kwata hakkinsu ba, amma dai su gudu ya za a zauna a sulhun tashi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari.
Sunana Shehu Bude, a shekarun jiya na ga su yare suna rubutawa yake danga da aka koma rabin kafafun su cikin ruwa suke cikin aji-aji na ruwa, ya za a yi a ce ilimi zai gyara haka? Don haka ina goyon bayan su, su je su nemo hakkin ɗiyanmu kuma su gaya ma waɗannan mutane su zazzaga su gani harka ilimi a Najeriya ta mutu.
Sunana Junaidu Umar, muna kira ga mallamai don Allah su ciza su busa, sannan ga matsatsen gada aka cikin halin gada aka newa da kullun ga corona virus din ga, sannan ga hayhoyar farashin kayayyaki, sannan kuma a to a ce mallamai sun shiga yaji aiki shin da wace kwaya za su kamawa.
Wannan barazanar da kungiyar ta yi na zuwa a lokacin da wasu kungiyoyi na ma'aikata a Najeriya tuni suka fara yajin aiki, yayin da wasu suka bai wa gwamnati wa'adi ta duba bukatunsu ko su ma su bi sawun takwarorinsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton, yanzu ga Babu Yakub da labaran duniya kashi na biyu.
Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa a jiya Laraba cewa dakatar da AstraZeneca yayin da ake gab da gwajin maganin COVID-19 ya tabbatar da muhimmancin da aka baiwa kare lafiyar jama'a wurin aikin gwajin. yana da muhimmanci a bayyana dalilin da yasa ake da tsarin gwajin matakai daban-daban domin tabbatar da su kansu waɗanda ake gwajin ba su samu wata matsala ba, inji Fauci a wata tattaunawarsa da shirin CBS This Morning. An dakatar da katafarin kamfanin magunguna na Birtaniya da Sweden daga aikin gwajin saboda kamuwa da ciwo da wani mutumin da ya bada kansa aka yi masa gwaji da maganin ya yi. Abin takaici ne hakan ya faru. Ya yiwu za su ci gaba da raguwar aikin gwajin, inji Fauci, amma kuma ba za ka iya sani ba, akwai bukatar su zurfafa bincike. Daga ƙarshe, ma'aikatar tsaron Amurka za ta rage yawan dakarunta a Afghanistan daga 8,600 zuwa 4,500 kafin farkon watan Nuwamba, a cewar shugaban rundunar tsakiya a jiya Laraba, sa'o'i bayan da ya sanar da janye sojoji da dama a Iraki a wannan wata. A sojoji 4,500 ma za mu iya cika aikin da muke so, Kane ya ce sun bayyana aniyarsu cewa ba za su nemi su yi babakin rai a cikin wannan ƙasa ba. Amma kuma muna da wata bukata ta musamman, bukata mai muhimmanci da ta sa muka amince cewa kungiyoyi kamar Al-Qaeda da ISIS ba za su kai hari akan Amurka ba, inji wani janar na sojan ruwa Kenneth Frank McKenzie, yana faɗa wa muryar Amurka da wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu. A cikin watan Yuli, kwamandan rundunar tsakiyar ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai bukatar fara tattaunawar Afghanistan, kana Amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa Taliban ba za ta ɗauki nauyin ƙungiyoyin ta'addancin ISIS da Al-Qaeda kafin rage yawan sojojin na Amurka a Afghanistan ba. Shi ma sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya faɗa wa labaran Fox News a watan da ya gabata cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta zuwa ƙasa da 5,000 a Afghanistan zuwa ƙarshen watan Nuwamba.
Duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar kula da rayuwar dabbobi ta Majalisar Dinkin Duniya da masu kare haƙƙin dabbobi na Afirka sun nuna damuwa ga yadda jakuna ke matuƙar raguwa a duniya, wanda ake kashe su don samun nama da kuma amfani da fatar su don yin magani da 'yan kasar sun ke yi. Kididdiga na nuni da cewa kimanin jakuna miliyan 40 ne a duniya da ke fuskantar barazana. Wakilin mu Nasiru Adamu Yalhikaya na ɗauke da wannan rahoton.
Kuduri gaban Majalisar Dokokin Najeriya, gwamnatin Najeriya ta haramta kashewa ko cin naman jakuna. Lamarin ya tazara ne ma bayan 'yan kasar sun zuba jarin fatocin jakuna a Najeriya don amfani da fatar. Lamarin ya haddasa tashin gauran zabi na jakuna, har ma da rahoton shigo da naman bayan sayar da fatar Abuja a soyawa jama'a a matsayin naman yau da kullum. Dan Majalisar Wakilan Najeriya mai sha'awar lamuran kare dabbobi daga cutarwa Garba Dati Muhammad ya ce nan da shekara 10 matukar ba ɗau matakan da suka dace ba, jakuna za su kare a duniya. Garba Dati, wanda ya gabatar da babban jawabi a taron hukumar kula da dabbobi ta Majalisar Dinkin Duniya da ta Afirka, ya ce wasu kan yanka jakunan don amfani da fatar ko cin naman maimakon amfani da jakunan ga lamuran sufuri a karkara.
Kai taki gona, sannan an gama an girbe da su za a ɗauka a kawo ko a kai kasuwanni, kuma ana amfani da su wurin ɗibo ruwa daga cikin rijiya a ɗaura masu igiya, inda rijiyar ke da zurfi kamar arewacin ƙasar nan, su suke ɗauka su kawo gida kamar yadda da kuma ke yi. Ai, amfani da su wurin tafiye-tafiye sufuri, wurin a wasu wuraren har amarya ma a kai ake kaita, wani wurin ma kai mara lafiya ambulance ne sai a ɗora shi kawai. A garuruwan murkusan na arewa, an ka duba gaba daya duk gine-ginen da aka yi a can wancan baya da jakuna aka yi amfani su ɗibo ƙasa, su ɗibo yashi, duka na gini a wancan lokacin duk su ake amfani da su.
Dan Majalisar ya ce a yanzu a duk duniya kimanin jakuna miliyan 40 ake da su, kuma ana ci gaba da hallaka su da cutar da su ba tare da kula da lafiyar su ko gudunmawa da suke bayarwa ga tattalin arziki ba.
Ita kanta Majalisar Dinkin Duniya abin da ta ce shi ne mafi mahimmanci wurin sufuri a yankuna na talaka marasa galihu na duniya. So mutum kusan miliyan 800 rayuwarsu ya dogara ne ga waɗannan. So lokacin da aka ce waɗannan jakuna sun kare, to kaga kusan mutum miliyan 800 a duniya zai iya shafar rayuwarsu. Kamar watanni 5-6 da suka wuce, a tashan jirgin Afafa, hukumar custom ta kama wasu da za su fitar da jakuna wanda an yi masa kuɗi ya kai biliyan 7 na kuɗin Najeriya, za su yi fasa ƙoƙari su fitar da shi aka kama su, aka kwaci, aka je aka kuna.
Game da barazanar sayarwar jama'a naman da aka haramta yankawa na jakuna, wasu manyan makiyaya sun fara tunanin bude mayankar zamani a manyan biranen Najeriya. Manomi kuma babban makiyayi Isa Tafi da Mafindi tuni ya kafa irin wannan mayankar da ta lashe naira miliyan 115.
Yadda nama za ta zamanto a Sahel gaba daya duk West Africa. Kuma akwai kuɗi taimako da zai fito masu ɗimbin yawa don a tabbatar haka ake yi. Mun soma ne saboda mun ga sai a yi ta dokoki a takarda a tura wani manyan washin dokta ya je yana tsaye ana yankan shanu masu ciki, ana sarrafa naman da ba a san ma ina aka yanka shi ba. Nama ya zamanto an ɗauke shi akan mashin yana ta taɓa ƙasa da sauransu. Kai dai duk yadda nama ya fito. Mai ci bai san ya aka yi shi ba. Kai ba ta kai babban gidan talabijin na duniya wanda ake kira Al Jazeera ya tallace mayankan Najeriya na Abuja, na Kano, na Lagos, na Port Harcourt, na Enugu. Tura wanda suke kasar nan gaba ɗaya naman su daga Afirka ta Kudu ake kawowa. Mu kuma muka ce to sakari da Allah ba wani zai shiga kasar mu ya fi mu iyarawa.
Wani abun takeici da rashin gatar jaki yanda wasu mutane ke barin jakunan su a manyan hanyoyi da dare da kwatsam mai tuka mota sai ya yi cibiyar da shi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura da Mail Hikaya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Akan mitoci 19.41 da kuma 60 da kuma a kilo hajji 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraronmu kuma a jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashar mu ta biyu a Afirka kan mita 102.5. Bayan haka muna nan koda yaushe a shafinmu na yanar gizo wato biyuwarhausa.com da kuma shafukanmu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake haska fitila kan matsalar fyaɗe da taɓa waye al'umma a Najeriya. Lamarin da duk da gangami da zanga-zanga da ake yi da nufin neman ganin hukumomi sun ɗauki tsauraran matakai har yanzu sai ka ce ana cinna wa fetur wuta. A yau shirin domin iyali ya yada zango a jihar Bauchi inda a makon da ya gabata aka kama wani ɗan shekaru 50 mai suna Yusuf Bako. Yana yi wa wata karamar yarinya ɗan shekaru 4 fyaɗe a wani masallaci da ke titin Aminu. Bincike kuma ya nuna cewa wannan ne karo na uku da ake kama shi da wannan laifin bayan an yanke mashi hukuncin ɗauri har sau biyu a lokutan baya sabili da aikata fyaɗe. Ga bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Ahmed Muhammad wakili ya yi wa shirin domin iyali a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Da ranar Alhamis na watan tara mun yi shirin distress call wayar mutane sun zo. Ofishin yan sanda sun kawo korafin a kan cewa ga wani mutum ana dukan shi kamar zai mutu. Sai yan sandan mu na township suka yi kokari suka garzaya zuwa wannan wajen. Daga wajen da mutanen da suke kokari suke dukan nasa sai suka watse. So can dai he was unconscious irin ne bayan cikin hayyacinsa. To a matsayin mu na yan sanda sai muka garzaya muka kai shi asibitin nan cikin asibitin na Bauchi, asibitin kwararru kenan. Muka kai shi cikin asibitin aka mishi medical treatment so muka kawo shi nan ofishinmu na CID. So daga can dai da ya dan farfo da muka fara bincike me ya faru shi ne ga gaya mana abin da ya faru. Ya yi wa wata yarinya mai shekara 4 fyaɗe a cikin masallaci. To dai a cikin binciken da muke mishi mun dan tattaunawa shi questions akan cewa ko yana da history na yin wannan problem din ko yana da wani dan mental problem sai yake ce mana a ai ya taba irin wannan abu da kansa yace akan cewa taba irin wannan abu a shekara 2001 aka kai shi gurfana shi gaban kotu ya zauna a gidan wakafi kamar watanni kamar 10 abu ya gama cinye wa'adin da aka saka mishi ya tafi. Kuma ya sake tafi wannan ta'asa a 2015 shi ma aka kai shi gidan wakafi ya yi shekara 3. To ya cika shekara 3 nan sai gwamnati ta zo tana so ta grant him pardon a huwa ma masu jefi so shi ma sai dai sunan sai fara ciki aka mishi abuwa to kuma dai ana nan sai gashi ne ya sake yin wannan ta uku to amma wannan karan in Allah ya da ita kotu zamu mun kammala binciken mu muka gurfara shi gaban kotu zamu tunatar da kotu kan cewa wannan mutumin yayi na daya yayi na biyu wannan da uku ko a ina yayi mutum yayi laifi na daya na biyu na uku ya kamata a sabi shi doka mai tsauri ya tsanani saboda ya zama na kaman laifin ma waɗansu darasi ma waɗansu masu sa irin wannan abubuwan a zuciyarsu
to ita kaman yarinyan fa tun da yake kun ga shi mutum ma an ce yana da shekaru ne yana ba yaro ba ne to ita yarinyan kun samu ganin ta
yarinya ai mai ne ce ai an kai ta asibiti asibitin ƙwararru kuma mun je mun duba ta mun gani dai yanzu dai ta fara ta samu sauki amma dai lokacin da abin faru dai kam dan ta da gida
mutane sun masa duka mun ga hoton sa ma yana ta yawo a kafofin yatsa labarai da na social media haka wato mutanen kenan in ba don kun kai ga cutan sa ba da watakila ma da su da ce bayana
eh to ni dai na kira ga jama'a in irin abu haka ya faru su gane akan cewa a matsayin ka na dan kasa kana right din da zaka je ka gaza duk inda ka ga ofishin yan sanda ka kai rahoto amma ba daidai bane mutane su dauki doka a hannunsu isba dai abin da yayi bai dace ba amma dai ina kira ga mutane su fahimta akan cewa kar ka dauki doka a hannunka saboda wani lokaci ka iya dauka doka a hannunka sai daga baya kuma doka ta dawo kanka
ko ne za ku gabatar da wannan mutum a gaban shari'a kuma gwamnatin jihar Bauchi ta ma kirkiro da doka ya tsanani a kan masu fyaɗe ta yaya za ku yi ku tabbatar da cewar wannan mutum tun da yake shi ya sababbe ne ga yi ma ɗauka ba kamar yana yi mana abu kamar ya zama to musu wani abin alfahari ne a gare shi ta yaya za ku tabbatar da cewar dokan da gwamnati ta kafa a kan masu yin fyaɗe da luwaɗi da daidai gobe irin wannan abu an yi shi yadda ya kamata.
Ya to ka san wannan akwai abin da ake kira sensitization na farko wayar da kan mutane na ita na farko to kuma ita gwamnati bayan ma da gwamnati da mu dai za mu kokari mu ga mu wayar da mutane akan dokan da mata kafa yanzu akwai mutane da zaka gan su ba su san ma da yake tukuna wani gibe in kaje ka yi ka akwai da shi mai san ma da yake gibe yana ga kamar idan aka yi shaɗe idan aka je gaban dakaciya aka je wajen mai anguwa za a sasanta mutane da yawa ba su san akan cewa ita fyaɗe laifi ce wanda kai wa ƙasa laifi ne ba wanda wai tsakaninka da baban yarinya ba ko ba laifi ne tsakaninka da yarinya ba laifi ne tukunna kai wa ƙasa ne ba ka gani ko ita gwamnati za ta aiki mai fyaɗe ba a tsaya da shi daga magistrate sai high court ka fahimta so kes ne wanda ba wai kai wa baban yarinya laifi ba ko ita yarinya laifi kai wa ƙasa ma laifi ne so tsakaninka da ƙasa ne so wai baban yaro yarinya ko baban yaro ya zo ya ce maka shi baya son kes zai janye bai ma tashi ba kes ai ba naka bane kes ai na ƙasa ne so yanzu in muka gurfanar shi gaban kotu ai za mu ɗauka mu ba wa ita state government ita za ta yi prosecution ne shi ai akwai department da suke da alhakin prosecution ai ana kira su department of public prosecution
okay
eh to su suke da alhakin wannan
to yanzu DSP idan na fahimce ka wannan batu kamar na fyaɗe wanda yake yanzu abu ne za a ce ya zama to ruwan dare irin wannan abubuwa kamar nawa ne za ka iya yin kana da yawan ƙididdigarsa da ya faru a nan jihar Bauchi a cikin ma wannan shekara.
Ai daga farkon shekarar nan zuwa watan shida mun samu mutum 59 bayan 59 sai kuma tsakanin June July sai muka sake samun mutum 22 muka manta ba na ya fara yin su mutum 22 to ka duba wannan gudun wannan wannan mutum aka samu mutum 22 to ka gani akwai wani matsala akwai wani damuwa a waje a lokaci daya aka samu haka to shi ne sa nake nayi maganar akan cewa gwamnati ita ma ya kamata ta ta yi sensitization ta faɗakar da mutane akan wannan shi gravity na wannan kare din saboda kamar yadda na faɗa wurin su mutane ba su san ma shi gaɗe laifi ne kaiwa ƙasa ba kakaninka da ubai yarinya ba ne balle ka je ka buke shi ka ce mai shara ya zafe maka ba
akwai wasu iyayen wanda kamar yadda ka faɗa za ka ga gobe sa so a bayyana wannan abu domin saboda suna jin tsoro ko abin da ya shafi yarinya nan gaba rayuwanta ita gama ko ba ta samu aure ba kuma ga shi kana ce wannan laifi ba iyaye kada su ɗauka a suna haka an yi wa ƙasa kenan ya ba irin wannan yanayi da ƙasa take ciki menene yasa kake tsammanin iyaye ba sa so a dinga bayyana wannan
to ni na kira ga al'ummarmu da Bauchi su fahimta akan cewa idan abu haka ya faru stigmatization muna kiran shi ba sani da bura da Hausa ba
wani kyama ne
to duk shi yake kawo wannan sai kaga iyaye suna jin kunyar su fito da shi saboda kar mutane su kyamace yarta kar sai in ta zo aure a tarasa miji ko wani abu haka to ina kira ga mutane su fahimta akan cewa wannan laifi ba karamin laifi bane su fito su fada wurin ga sa doka mai karfi a kansu ana gurfara da su gaban kotu wani ma ai kisa ne ai wani kuma daure laifi ne ka fahimta so idan aka yi ma daya biyu uku hudu wurin su suka gani wanda suke ne niyyar irin wannan abubuwa za ka ga za su jiye ka gani to na ka samu irin wannan so za ka ga abubuwa za su tafi normal wani tsoron wannan hukuncin zai sa shi ya tsorata
to za mu ci gaba da tuntuɓar rundunar 'yan sanda domin jin inda aka kwana dangane da wannan lamari idan Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma za ku ji abin da limamin masallacin ke cewa dangane da batun kafin nan a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune tarakan
a gaida alheri Grace Abdu to yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump yana sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020 amma kuma da gangan bai fada wa Amurka gaskiya ba akan irin bargan da cutar za ta iya yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba a cewar wani sabon littafi da wani dan jarida Bob Woodward ya rubuta Trump ya takaita barazanar cutar a bainar jama'a bayan kwanaki 10 ya kira Woodward ya fada masa cewa yayi tsammanin lamarin yafi hakan ban tsoro wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan saka wa madugun 'yan adawan Rasha Alexei Navalny guba kana ta dora wa Vladimir Putin da gwamnatin sa takunkumi kafin sa masa guba a watan da ya gabata shugaban 'yan adawan Rasha Alexei Navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin Rasha take aikatawa a birnin Tomsk na Siberia A jiya Laraba wata kotu Istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samun su da laifin take dokar daukar labarai a hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya amma kuma aka bada umarnin sake su yayin da ake jiran daukaka ƙarar su ɗan jaridan guda shida za su fuskanci daurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattara bayanan sirrin Turkiya Shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leƙen asirin Turkiya a ƙasar Libya a cikin watan Fabrairu.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da hanci idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na mai da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri wanda yake a ni gabatarwa sai kuma Tubahira Joji ne da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Thank you.